Ma'aikatu da hukumomi da dama da suka kada kasafin kuɗin su na shekara 2023 a gaban majalisar dokokin kasar, irin su ma'aikatar kula da tsaro da bayanan sirri da kuma ma'aikatar kula da harkokin kasashen waje da ma fadar shugaban kasa kanta, sun koka cewa kasafin su na shekara 2023 yayi kaɗan. Shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri a majalisar dattawa Abdullahi Ibrahim Dan Baba yayi ƙarin haske.
Idan ka diba kaga ƴan kuɗaɗen da aka basu, za ka yi mamaki ka ce waɗannan mutane yaya za su iya gudanar da aikin da ya kamata su gudanar. Mutane 'yan Najeriya suna ta ganin laihin mutanen nan, mu ma kanmu muna ganin laihin su, amma in ka tsaya ka samu bayanai da hakikanin abin da ke faruwa, za ka ce wallahi mutanen nan sun yi kokari, za ka yaba musu sosai bisa ga abubuwan da abin da ya kamata a basu da abin da anka basu da abin da suka riga suka yi a cibin.
A bangaren majalisar wakilai kuma takaddama ce ta kunno kai tsakanin kwamitin kula da ma'aikatar kasashen waje da ministan ma'aikatan kasashen wajen, inda shugaban kwamitin Yusuf Buba Yakubu ya korafi cewa ma'aikatar ba ta bin ka'idoji da aka shimfiɗa mata ta yadda ake kashe kasafin kuɗin ma'aikatar. Saboda haka majalisa ta hana a basu kasafin kuɗin baɗi sai sun gyara.
Majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi, sun lalace, suna ɓata sunan kasa. Aka yi wannan doka wanda shugaban kasa ya sa hannu, amma ita ministry na harkokin kasashen waje ta ki ta yi amfani da ita bisa dalilai na son kanta. Shi yasa da aka zo wannan kasafin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka.
Ko da yake masana tattalin arziki na ganin akwai hanyoyi da yawa wajen aiki da kasafin kuɗi, amma ya kamata a duba ɓangarorin da ake buƙatar yin aiki cikin gaggawa saboda mutane su samu sauƙin abubuwan more rayuwa irin su ruwan sha, magunguna, asibitoci, hanyoyin sufuri da sauran kayan masarufi. Ƙwararre a fannin tattalin arziki Nasiru Marmara yana cikin masu irin wannan tunani.
Sune suke zama kamar wani gado da ake takawa wurin bunƙasa tattalin arziki, saboda yanzu misali kai hanya saboda mutane su wuce. So amma ka sani hanya nan idan guri kamfani zai zo ya kafa masana'anta, idan babu hanya bai zo ya kafa ba. Idan ka yi wutar lantarki, watakila ka kira ta abubuwa na more rayuwa, idan da za su samu haske, jama'a za su samu sanyi na wuta da shauransu. So amma kuma ka sani shi ma kamfani in zai yi aiki, in zai kafa masana'anta ba zai sai da akwai wutar lantarki a wurin. So wannan shi ne aika da ake magana na more rayuwa, shi yana zama kamar wani abin da za ka ce tasawira ce ta yadda gwamnati take tunanin samun kuɗaɗe da kuma yadda za ta kashe su.
Ma'aikatu da hukumomin gwamnati na ci gaba da kare kasafin kuɗin su na shekara 2023 a gaban majalisar dokokin kasar har zuwa ranar 15 ga wannan wata da muke ciki. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.